بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو غواتر ربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة دبو نياد داري هدو دا أربعين دبيو وان دي 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 دا شرن غواتن غوما شكرة دبو بيو دا شرن ميلادية كما يندى مكة صابة هدوى وانا مسلة من البركة مسلة عمار بن ياسر dake cikin wannan unguwa ta Hausawa dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Al-Halal wal Haram fil Islam littafin babban malami Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 15 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata malai yayi mana bayani game da irin wato abinda aka haramtawa yahudu da nasara dangane da abincin da ake samu daga nama sannan kuma malam yayi mana bayani game da irin abubuwan da larabawa suka haramtawa kansu lokacin jahiliya suka ambaci wasu dabbobi suka rada musu wasu sunaye ma anzalallahu biha min sultan su a karan kawunan su suka ambaci wata bahira sa'iba wasila ham suka kuma ainihin wato haramtawa kansu cin wayannan dabbobi kuma suka fada cikin halattawa kansu da yawa cikin abubuwan da suke na kazanta kamar mushe da jinin yanka sannan malam yayi mana bayani game da musulunci ya halatta dukkan wasu abubuwa dadada musulunci ya zo ya tarar da mutane suna da irin wannan tsari wasu sun haramta wa kansu wasu dabbobin wasu sun halatta wa kansu wasu ma gaba daya sun haramta wa kansu na cin nama gaba daya kamar yadda muka karanta a sati biyu da ya gabata da aka sai zamanto dama al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wasatan kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata musulunci ya zo ya tarar da wasu sun tsananta wa kansu sun takura wa kansu sun matsa wa kansu ba Allah bane ya matsa musu suka ce duk wani nau'in nama ba za su ci ba wasu kuma su kuma sai suka zama wato aka sun wayancan suka halatta wa kansu komai da wanda Allah ya ce a ci da wanda ma bai halatta ba duk suka hada suka dinga ci musulunci da yazo sai ya fuskantar da kira zuwa ga dukkan mutane cewa bai hana a ci ba bai hana a sha ba addinin musulunci bai hana ayi walwala ba dangane da abinci ko abun sha abinda kawai musulunci yake kokarin ganar da mutane da wayan musu da kai shine su ci tsarkaka dadada cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya azurta su da shi kada ba su bi wasu hanyoyi da tafarkai irin na shedan wanda shedan ya kawata musu wasu abubuwa wanda Allah ya haramta wanda a cikin haramcin akwai illoli masu tarin yawa
amma shedan ya zo ya musu kuskure ma ya musu kwalliya ya sa su dinga cin wadannan abubuwa din. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sake yin kira na musamman ga mu'minai, yace su ma su ci daga tsarkaka dada dan abin da Allah ta'ala ya azurta su da shi, su kuma ci gaba da godiya ga Allah a matsayin sa na ubangijin da suke bautawa. Sai Allah ta'ala yace kawai ya haramta musu mushe, jini, naman alade, abinda aka yanka shi ba da sunan Allah ba. Amma koda waɗannan din in an shiga halin matsi da larura, to ana iya cin naman mushe ko naman alade ko kuma ainihin a sha jini din gwargwadon larura da ta sa za a yi haka. To wannan sannan malai ya kawo mana ayoyi guda biyu. Ayar farko ta kawo abubuwan da Allah ya haramta, sai ta kawo su a dunkule, ta kawo abubuwa guda hudu. Aya ta biyu kuma sai ta fadada waɗannan abubuwan guda hudu, sai kuma ta kawo su tafsilan, ta yi bayani daki-daki dalla-dalla a kansu. To kusan wannan shine a dunkule karatun da muka gabatar satin da ya gabata. Da haka za mu shiga taharimul maita wa hikimatuhu. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يتي تحريم الميتة حرمتين الميتة موشي للي دكا وتدبا دا تموتو با ينكا تأكي با ينكا إرن شريعة تو إتأكي كرا موشي تو حرام ني أمسلين تي متنية تي موشي وحكمته أكاركشن كراتم منيو زامو جمي تيتي حكمر Allah madaukakin sarki a ƙarƙashin haramta mana cin mushe. Awwalu ma zakaratuhu al-aya, ko awwalu ma zakaratuhu al-ayat, farkon abinda ayoyin da muka karanta satin da ya wuce, farkon abinda suka ambata, min muharramatil at'ima, na abubuwan da aka haramta cin su dan wato na dangogin abinci, huwal maita, shine mushe. An ka karanta ayoyin za ka ga farkon abin da Allah ya haramta cikin abubuwan mushe. To menene mushe? Malai ya ce wa hiya ma mata hatfa anfihi min alhaywan wa tayr. Abinda dabbar da ake cewa mushe ita ce dukkan dabbar da ta mutu ita kadai daga cikin dabbobi da tsuntsaye. Dukkan wata dabba da ta yi natural death, mutuwa ta yi ba yanka ta aka yi ba, ba buge ta aka yi ba, ha kawai aka wayi gari aka zo aka samu ta mummike ta mutu, to wannan dabbar tinkiya ce, akuya ce, shanu ne, ko tumaki, ko awaki, ko raƙuma, ko kaji, dukkan waɗannan ainihin wato ko tsuntsaye. Ai ma mata biduni amalin minal insan, har wa yau malam zai sake fashin baki game da menene mushe. Sai ya ce ai in baka gane ba har yanzu, ita ce dukkan dabbar da ta mutu ba tare da aikin dan adam ba, ba dan adam bane ya kwantar da ita aka ririke masa aka daddaure ta ya yi amfani da abu mai kaifi ya yanka, ya qasidu bihi tazkiyatahu aw saydihi aw saydahu, ya qasidu bihi, wanda shi mutun din ya nufi wannan dabbar tazkiyatahu dan ya yanka ta, aw saydahu ko ya farauce ta. Babu wani aiki da dan adam yayi wajen ya ga cewa wannan dabbar ya fitar da ranta ta hanyar ko dai ya yanka ko ya farauce ta da dukkan abin da ake farauta, ita kadai sai ta mutu, to wannan ita ake kira maita, shine mushe. Wa qad yatasaalu az-zihnul asri an al-hikmati fi tahrimil maytati 'ala al-insan, zai iya yiwa wayayyen tunani shine az-zihnul 'asri, wayayyen tunani zai iya yin tambaya, idan mutum Allah ya sa yana da wayayyen tunani zai iya yin tambaya, an al-hikmati game da wai ko mecece hikima fi tahrimil maytati, wajen haramta mushe ga dabba sa ya koshi amma ba a yanka shi ba aka zo aka tarar ya mutu, ana ji ana kallo ga nama mai tarin yawa amma a ce a je a yar, kila wani mai waye yin tunani zai iya tunanin zai iya yin tambaya ce to mecece hikimar musulunci ta haramtawa mutun ya ci naman dabbar da ta mutu ta yi mushe yake cewa wa ilqa'iha da jefar da wannan dabbar duna an yantafi abi akaliha ba tare da mutun ya amfana da cin naman ta ba ina fata an gane mallai yace wani jibu ala zalika koda wani mai tunani zai iya yin wannan tambayar ko yayi tambayar ya fito da ita ko kuma a zuciyarsa dai yana ta tunanin yanzu ga sa ya kiwatu ko ga rago turkeke ya kiwatu amma ya mutu a ce a jashi aje a jefar da shi ba za a ci ba kila a samu wani ya dinga yi wa kansa tambaya ko ya tambaya game da mecece hikimar musulunci akan haka bale yace wani jibu ala zalika za mu bada amsa akan wanda yake da irin wannan tambayar bi anna fi taharimiha hikaman jaliya cewa a cikin haramta cin naman mushe akwai hikaman hikimomi jaliyatan bayyananu minha daga cikin hikima ta haramta mana cin mushe na farko a anna taba as-salima dabi'a lafiyayya duk wanda yake da dabi'a lafiyayya dabi'arsa bata gurbata ba dabi'arsa bata canza ba tana nan akan lafiyayyar dabi'a to zaka same shi ya afuha yana kyamar mushi wa yastaqdiruha yana kyankyamin mushi duk wanda yake ma'abocin lafiyayyar dabi'a aka zo aka ce masa wannan kazar mutuwa ce ba a yanka ta ba ga ta amma an gyara an soya an kawo za ka ga in dai dabi'ar mutum ba ta lalace ba to za ka yana kyamar cin wannan nama na fata an gane wal uqala'u masu hankali fi majmu'ihim gabaki ɗayan su ya'udduna akalaha suna kirga cin naman mushe mahana a matsayin kaskanci a ce ma ga dabba duk mai hankali ya fi so ya je ya samu ga dabba an yanka ta da sunan Allah a abbatuwa ko a wajen wani mai sayar da nama ko wajen mai balangu ya mika kuɗi a yanka a bashe ta amma aka ce wannan dabban mutuwa ta yi shi mai balangun ya zo ya gyara ta yi balangu da ita ko mai tsiren ya gyara ya yi tsire da ita ko mai kilishin ya rede ya yi ainihin wato kilishi da ita to in ka zo ka ce wani ga naman wannan kilishin mushe ne fa to zai ɗauka wannan cin naman kilishin da na mushe ne a matsayin kaskanci kuma kai da ka bashi zai ɗauka ka wulakanta shi ka rena shi rasa kuɗin da zai je ya ɗauka ya bayar a bashi naman dabbar da aka yanka yayi har ka dauki naman ko kuma talaucinsa da kwadayinsa ne ya kai ba zai iya cin naman da aka yanka ba har sai ka dauki naman mushe ka bashi amma fa ga ma'abota hankali shi sai yace wal uqala'u fi majmu'ihim in ka tattarta dandazan masu hankali gaba ɗayan su ya uduna su karan kansu suna daukar akala ha cin naman mushe mahana a matsayin wulakanci tunafi karamatal insan wannan cin naman mushe ya kore girma irin na dan adam Allah ya kalli dan adam ya ce laqad karramna bani adam na karrama dan adam to ya ci karo da karamcin da Allah ya wa dan adam ka ya dauki mushe shi walidha dan haka nara ahlal milalil kitabiyya mallai yace za mu ga ma'abuta addinan da aka saukan musu da littattafai daga sama jami'an gabaki ɗayan su yuharrimuna ha su ma suna haramta cin mushi kar ka dauka musulunci ne kawai da yahudanci da kristanci da duk wani addini da littafi aka saukan musu daga sama su ma sun tafi akan haramcin cin naman mushi wala ya akuluna ba musulunci kadai ba duk sauran addinan da aka saukan musu da littafi ba sa cin nama illal muzakka sai wanda aka yanka wa in ikhtalafat tariqatu tazkiya koda ku hanyar yankawar ta bambanta kila a lokacin ana amfani da at-taura yanda aka ce yankansu ya bambanta da lokacin da aka saukar da Injila, kila ya bambanta da lokacin da aka saukar da Alkur'ani. Amma dai ba sa cin duk ma'abuta addinan nan da aka saukar musu da littafai daga sama, ba sa cin nama sai dabbar da aka yanka. Koda kuwa akwai bambanci wajen hanyar yankan, amma dai ba sa ci sai an yanka. Amma a ce ga wata dabba hatfa anfiha, ita kadai aka same ta ta mimike ta mutu, to ba addinin musulunci ba, sauran addinai ma duk suna kyamacin wannan nama. Da haka ga kenan, daga cikin hikima da malai kawo mana ta farko shine dabi'a lafiyayya ma ba ta san cin mushi. Duniyar masu hankali gaba ɗayan su sun ɗauki cin mushi a matsayin kaskanci. To tunda dama ɗabi'ar ɗan adam in bata gurɓata ba tana ƙyamar mushi, ashe na daga cikin hikimar Allah ya haramta cin abin da ɗabi'ar ɗan adam ma tana ƙyamarsa. Ina fata an gane wannan na farko kenan. Ba abu na biyu, malai yace an ya ta'awwada al-muslimu al-qasda wal iradata fi umurihi kulliha. Shi musulmi ya saba ko da yaushe al-qasda yayi niyya, wal irada yayi nufi, fi umurihi kulliha cikin al'amuran sa duka. Shi musulmi ya saba duk lokacin da zai yi wani abu ya kudurce niyyar wannan abun, kuma yayi nufin yin wannan abun. Fala ya haruzu shay'an, ba za ka samu musulmi ya tattaro wani abu ba, aw yanalu thamara, ko ya samu wani amfani ba, illa ba'da an yuwajjiha ilayhi niyyatahu wa qasdahu wa sa'yahu, sai fa bayan shi musulmi ya fuskantar da niyyarsa zuwa ga wannan abun, da nufinsa ga wannan abun, da kuma fafutukarsa wajen yin wannan abun. Zalika anna ma'ana tazkiya, wannan kuma shine ma'anar yanka din. Shi ya fi so da kansa ya je kasuwa ya siyo kaza mai rai, ya ɗauko wuka, ya ambaci sunan Allah, ya kalli alƙibla da ita ya yanka, a zo gida a gyara ta, ya zo ya ci hani'an mari'a. Shi ya fi sabawa da haka. Ina fata an fahimta. Yake cewa zalika anna ma'ana tazkiya, dan haka sai zama ma'anar yankawa, allati tukhrijul haywana an kaunihi maita, wanda wannan yankan shine yake fitar daga dab, yake fitar da dabba daga kasantuwar ta mushe. To shi musulmi ya fi san haka, yankan wanda da wannan yankan ne dabbar take fita daga sunan mushe, ta zama dabbar da ya halatta a ci. Innama huwa alqasdu, ai abinda yasa hakan kawai niyya ce, ila izhaqi ruhi alhaywan, izuwa ga fitar da ran wannan dabbar, li ajali akalihi, dan shi ya ci. Haka musulmi wannan shine dabi'arsa. Wa ka anna Allah ta'ala, kamar kai ka ce Allah ta'ala dai lam yarda lil insan, bai yarje wa mutum ba an yi akula ya ci, ma lam yaqsidhu, abinda bai yi nufi ba, abinda bai yi niyya ba, wa lam yufakkir fihi, kamar Allah bai yarje wa mutum ya ci abinda bai yi tunani akan yaya abun yake ba, ko abun yaya ya samu. Kama huwa sha'anun fil maita, kamar yanda haka al'amarin yake game da mushe, ba niyya a ciki, ba nufi a ciki, ba kuma fafutukar dan adam wajen fitar da ran wannan dabbar. Fa ammal muzakka, amma dabbar da aka yanka, wal masid, da wadda aka farauce ta, fa innahuma, waɗannan dabbobin la yu'akhadhani illa bi qasdin wa sa'yin wa amalin, la yu'akhadhani, duk gaba ɗayan su dan musulmi baya riƙarsu, illa bi qasdin, sai da nufi ko niyya, wa sa'yin, da ƙoƙarinsa ko fafutukarsa, wa amalin, da kuma aikinsa. In farauta ce sai da yayi aiki, sai da yayi nufin dabbar, ko da harbi ya harbe ta, ko da karansa yayi bismillah ya aiki karan ya kamo masa ita, ko kaga wannan yayi nufin dabbar. Bayan yayi niyyar, yayi niyyar ya farauce ta, ya kuma yi amfani da wasu dabaru da hanyoyi, yayi aiki wajen farautar ta. Idan ta yanka wace haka, shi ma sai da yayi aiki yayi niyya wajen fitar da ran wannan dabbar sannan sai yazo ya ci cikin kwanciyar hankali dan haka kamar hikima ta biyu shi musulmi ya saba duk abin da zai yi ya zama yayi nufin yin abun kuma yayi niyyar yin abun kuma yayi aiki wajen yin abun mu she ko ba wannan ba da niyyar sa ba kawai yazo ya samu dabba ta mimike da safe ko wanda ake cewa a kawo ka kaga kawai dai ana yanka dan katte mushi amma da niyya amma dai an cika wasu kaidoji domin an yi amfani da wuka an yi ambaci sunan Allah an yanka ta to amma wanda dan adam yazo ya samu da safe kawai yazo ya tarata min mike bai yi niyyar dama ya ci ba bai kuma yi nufin ya ci ba bai kuma yi wani aiki da hannunsa wajen ya saukaka fitar ran wannan dabbar dan ya ci ba kawai samun ta yi ta mutu jim hikima ta uku annama mata hatfa amfi duk dabbar da ta mutu natural death ita kadai ba yanka ta akai ba ta mutu yaglibu an yakuna qad mata zato mafirin jaye shine wannan dabbar tabbas ta mutu ne li illatin muzmina aw dari'a ta mutu saboda wata illa da wata rashin lafiya muzmina wanda ta dade a jikinta ba sani tana da wani ciwo a jikinta wanda me ita bai lura da ciwon ba saboda kila ba veterinary doctor bane ba likitan dabbobi bane da aka ta dade da wannan cutar a jikinta har cutar ta ci karfin jikinta ta mutu au dari'a ko kuma akwai wata cuta da ta same ta katsam ita ce dari'a akwai wata illa wanda ta samu wannan dabbar ba dadewa akai ba kila a lokacin da ta mutu abin ya same ta na cutar au akala nabatin sam ko kuma ma kila ta ci wani tsuro wanda yake da dafi ko an zubar da wani abinci wanda akwai guba a ciki ta je ta ci au na hawi zalika ko makamancin haka wa kullu zalika duk wannan la yu'manu dararuhu dabbar da ta mutu kaga yana nuna ba za a aminta da cutar wata ba akwai yuwar za ta cutar domin ba san me ya kashe ta rashin sanin me ya kashe ta wannan shi zai sa idan mutun ya ci to kila dafin abin da ya kashe ta yana nan a jikinta in mutun ya ci kuma ya taso daga jikinta wanda shi ya zama ajalin ta shi kuma ya ci ko da bai zama ajalin sa ba shi kuma ya haifar masa da wata cutar ko wata illa ina fata an gane wa mithlu hadha idha mata min shiddati dha'f wa inhilal at-tabi'a wa mithlu hadha irin wannan dabbar da ta mutu ta yi mushe idan a irin wannan yanayin tana iyawa mata ta mutu min shiddati dha'f saboda tsananin rauni ba kula ba cutar ta yi mata illa ta rarake ta ta raunana ta ba sani ba kawai sai wa'adin ta yi sai ta mutu cutar tana nan a jikinta sai kuma dan adam yazo ya dauka shi shi sa shari'a ta ce kaci wan hilalit tabi'a ko kuma an samu gurbatar tabi'ar ta abinda ta cin ya zama ajalinta gurbatar tabi'ar ta yayi wanda wannan yanayin yasa ta mutu akwai yuwar shi ma wanda yaci tabi'ar jikinsa ta gurbata ina fata an gane dan hikima ta hudu annallaha ta'ala bi tahrimihi almaytati alayla Allah madaukakin sarki da ya haramta mana mushe nahnu banil insan mu mutane dan adam mu ne aka haramta mana cin mushe qad ataha bidhalika fursatan Allah ta'ala ya saukake dama ya bada dama lil haywanat ga dabbobi wadiyur da tsuntsaye su ci mushe kaji kuma wata hikima kar dun mu tattare mu ci yankake mu ci mushen to su kuma me za su ci Allah mu daukakin sarki ashe ya kirkira abincin ya halicci abincin wasu dabbobin a cikin mushe kai aka ce karkace kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan karmi tsarki da kashi ko ya ce abincin yan uwanmu ne aljanu kashi ne kai ka ba zai taunu ba a wajenka ka kai shi ministry of works ta kasa sarrafa shi ka jefar da shi to in ka jefar kan wani ya dauka yaji bayan gida ko yaji fitsari yace bari ya katse da shi annabi yace abincin yan uwan ku ne aljanna kuna ajiya su sun dauka sai naman ya dawo sai su dauka su ci kaji shine bawoshi yace abincin wani guba wani to yanzu kai mun mushe guba ne a wajenka amma yanzu kana kai shi gidan zu haba zaka ga yanda zasu dinga jajibur da wasan sallah akan wannan san da aka kai musu baka ganin kaje gidan su akai dama sa yana mutuwa irin wajen sallar nan ya kiwatu za ka ga an kai wa zakoki da kuraye na gidan su baka ganin yanda suke shagalin su an fahimta in ku aka ce karamar dabba ce an jefar da ita a bola baka ganin yanda tsuntsaye da kuda da waye kowa yana zuwa ya yagi rabon su ya ci abincin sa to kaga mu sai aka haramta mana mu banil insan yan adam saboda girmamawa da karamci da Allah ta'ala ya mana sai aka ce mu kan mu ci amma sai ya saukake ya bada dama ga sauran dabbobi da tsuntsaye litata gazza biha su yi kalaci da wannan mushan su sa iya ci rahmatan minhu ta'ala biha saboda jin kai da rahamar ubangiji ta'ala ga su wa'annan dabbobin li'annaha domin su ma wa'annan dabbobin da kake kallo umamun amsaluna suma al'ummomi ne irin mu kuma min dabbatin illa alallahi rizquha a kuma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay kaga ashe umamun amsaluna suma suna nan da sarkin su da mai ungon su da kaza da mata da miji da yaya da waye suma haka suma al'ummomi ne suke rayuwa da haka Allah ta'ala su sai ce mu kan mu ci amma su ya halatta musu ci kama na dakal qur'anu kaman yanda alqur'ani ya fada wa hadha awdahu ma yakunu fil falawat wannan shine mafi bayyanar abin da yake faruwa a cikin dokar daji wal amakin allati la tuwara fiha al maytatu al haywan da wuraren da ba a binne mushan dabbobi in suka mutu kawai zuwa ake ayar za ka ga su kuma wasu dabbobin ne wasu halittun Allah ne su kuma aka kai musu abinci ko an lura da wannan in ka shiga cikin daji za ka ga duk dabba da ta yi mushe to zai wahala ta lalace a haka abincin wasu dabbobin ci inda kuma ba a binnewa kawai za a ja a kai bola to nan ma za ka ga abincin wasu dabbobin ne karnuka za su zaga ya su ci raban su beraye da gafiyoyin da suke cikin bola za su ci raban su kaza duk za ka gani ha hikima ta biyar an yahrisa al-insanu ala ma yamlikuhu min al-haywan kaji wata hikima ita ma da malai kawo yace wai a cikin haramta mana cin mushe an yahrisa al-insanu wai dan mutun ya zama yana kwadayi ko da yaushe ala ma yamlikuhu akan abin da ya mallaka min al-haywanat min al-haywan na dabbobi ka zama kana da kula akan dabbobin da kake kiwon su fala yad'ahu farisatan lil marad ba zai bari rashin lafiya ta farauce masa dabbobinsa ba wadda'ab da rauni hatta ya muta har dabbobin su mutu ma'ana an sa wannan shi ma dan adam wanda yake kiwon dabbobi to ya dinga kula da su lokaci lokaci ya dinga kiran masana dabbobi ya duba masa su da ya ga wata ta danyi shuru bata cin abinci ko bata walwala ya sa a nemo masanin dabbobi ya zo ya duba me yake damunta ya ga wata tana wani kashi ba daidai ba ko fitsarinta ya zama ba irin yanda take ko ta ki cin abinci ko tana fitar da wani yawu ko wani abin nan ya nemo dan dukiyarsa ce dan abin nan an kwadaitar da dan adam shi kansa a rage mu wato matattu musai din su ma su ragu an kwadaitar da dan adam baya so yayi hasara to shikenan ya dinga kula da abin da ya mallaka na dabbobi kada ya bar dabbarsa ta zama rashin lafiya ta farauce ta ta raunana ta hatta ya mutu har a wayi gari ta mutu fayatlifa ma alai sai ya zama abin da yake kansa wato abin da yake da shi na dukiya ya halaka ya salwanta bal yusari'u bi ilajihi ya zama mai yanayin gaggawa wajen yin magani ga dabbobinsa in sun kamu da rashin lafiya au yu'ajjila bi irahati ko kuma ya gaggauta hutar da dabbar in ya ga ta ga labaita tana neman mutuwa ya hutar da ita ba sai ta wahala da yawa wannan kadan daga cikin hikimomi masu tarin yawa na haramta mana cin mushe suna da yawa malam tsakurowa yace waɗannan ka kalle su suna daga cikin hikimar Allah madaukakin sarki da Allah ta'ala ya haramta mana mushe wa yuharrimu alaihimul khaba'ith da Allah ta'ala yace Allah ta'ala ya halatta duk abubuwa masu dadi amma aka ware wasu tsararu aka ce banda su saboda hikimomi na Allah malam yace taharimud dami almasfuh malam yace sai kuma haramcin jini mai zuba, an yanka dabba jinin da yake zuba aka haramta mana cinsa, aka haramta mana shansa. Wa thani hadhihi almuharramat, nabiyin waɗannan abubuwan da aka haramta huwa shine addamul masfuh, jini mai zuba, ay as-sa'il, ma'ana jini da yake kwarara. Su ila ibn Abbas radiyallahu anhuma, an tambaye Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ani tihal, game da saifa, an san saifa ne kama da hanta din nan. Aka tambaye Abdullahi dan Abbas, ina hukuncin cin saifa? Faqala, sai Abdullahi dan Abbas yace kulu, hukuci saifa. Faqalu, sai suka ce innahu damun, to ai ita ma saifa jini ce, kuma an haramta mana cin jini. Faqala, sai Abdullahi dan Abbas yace innama hurrima alaykumud damul masfuh, ai jini mai zuba mai kwarara shi aka haramta muku. Wannan athar din Ibn Abi Shayba ya kawo shi cikin Al-Athima, hadisi na 24849. Imam Al-Baihaqi a cikin Sunan Al-Kubra a Kitabu Dhahaya ya kawo wannan hadisin, hadisi na 20191. Wasirru fi taharimihi, sirrin da ke cikin haramtawa mutane shan jini ko cin jini, annahu mustaqdirun, shi ma abun kazanta ne, ya'afuhu tab'ul insanin nadhib, dabi'ar mutum tsaftatacciya tana kyamarsa. A ce dabba an yanka ta jinin da ya kwarara, dukkan wanda yake da dabi'a mai tsafta, dabi'a tsaftatacciya, to yana kyamar shan jini ko cin jinin da aka yanka na dabba ya kwarara. Kama annahu madhannatan lidarar, kaman yanda shi ma akwai zato mai karfi akan cuta a cikin wannan jinin. Kalmaitati, kaman yanda irin illolin suke cikin mushe. Wa kana ahlul jahiliya, malai yace mutanen jahiliya sun kasance, idza jaa ahaduhum, idan ɗayan su ya ji yunwa, mutanen jahiliya idan ɗayan su ya ji yunwa, ya akhudhu shay'an muhaddadan, sai ya dauki wani abu mai kaifi, min azmin naqashi, ya dauki wani busasshen kashi mai kaifi, wa nahawhi, da makamancin kashi ko wuka ko wani abaka, fayafsidu bihi ba'irahu, sai ya caka, ya fasa jikin raƙuminsa, aw hayawanihi, ko dabbarsa, fayajma'u ma yakhruju minhu min ad-dam, sai ya tara jinin da ke fita, ma'ana sai ya jiwa raƙuminsa ciwo, ya caka masa wannan kashin ko wukar, jinin da yake bulbulowa sai ya sa kofi ko ya sa wani mazubi, sai jinin in ya taru fayashrabuhu, sai ya sha saboda yunwa. وفي هذا يقول الأعشى ونمواكي دا أكي كرا أعشى أكي إرن ونندبي أتي ونبيتي يتي وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا فتقصدا وإياك أهردنك ككياي والميتات ككياي موشي لا تقربنها كرك كسن تموشي ولا تأخذن عظما kar ka dauki kashi ka rike shi hadidan kaman wani karfe fatafsuda ka takawa dabbarka dan injinin ya fito ka tara ka sha wanda su lokacin jahiliya suna yin haka walima kana fi hadha alfasd sabida abinda ke cikin irin wannan fasa jikin dabba din idha alil haywan wato walamma kana fi hadha alfasd walamma kana yayin da ya kasance fi hadal fasdi a cikin wannan fasa jikin dabba din idza alil haywan akwai cutarwa ga ita wannan dabba wa idhaful lahu sannan kuma akwai raunana jikin ita wannan dabba domin jinin da ya kwarara dole za ta samu rauni haramahu Allah ta'ala shi ma Allah ta'ala ya haramta yin wannan abin da ake na uku cikin abubuwan da aka haramta lahamul khinzir naman alade wa thalithuha lahamul khinzir abu na uku da Allah ta'ala ya haramta shine naman alade fa inna tibaa as-salima domin ɗabi'a lafiyayya, ɗabi'ar ɗan adam wadda bata gurɓata ba, tastakhbithuhu, shi ma tana ƙyamar naman alade. Wa targhabu anhu, ɗabi'a lafiyayya da bata gurɓata ba, targhabu anhu, ba ta san naman alade. Li'anna ashagiza'ihi, domin wato delicious abincin alade, alƙadurati wan najasat, abubuwa ne na ƙazanta da najasa. Mafi abincin da wato abincin da alade yafi sha'awa, yafi so, shine ƙazanta, shine najasa. Duk inda najasa take, alade yana san najasa. Mafi abincin da yafi so shine alƙadurat wan najasat, abubuwa na ƙazanta da kuma abubuwa na najasa. وقد اثبت طب الحديث حقيقه لكتانشي irin na zamani ko bincike irin na zamani na likitoci shine anna طب الحديث حقيقه لكتانشي irin na zamani ya tabbatar anna akalahu cin naman alade dar yana cutarwa fi jami'il aqalim a kowane irin canjin yanayi da sanyi ne da zafi ne a kowane irin wato aqalim a kowane irin canjin yanayi likitoci sun tabbatar da cewa cin naman alade yana cutar da jikin dan adam wala siyamal harra musamman lokacin zafi a kowane lokaci da sanyi da zafi cin naman alade yana cutar da dan adam musamman kuma a lokacin zafi kama tabbata bit tajarub al ilmiya kaman yanda wannan ya tabbata ta hanyar gwaje-gwaje irin na ilimi anna akala lahamihi cewa cin naman alade min asbabid dudil wahida al qatila na daga cikin sababin haifar da wata tsutsa wato wadda take da muguwar illa tana kisa ana kiranta trichinella Trichinella in ka je kai googling zaka ganta zaka tana kama wato da na dan googling naga kamar idanu take kama in kai googling ka Trichinella in kai kai kuma zaka ga irin in ka shiga abubuwa zaka ga irin yanda take wa dan adam jikin dan adam to cin naman alade yana haifar da wannan tsutsar Trichinella an fahimta ita ce addudul wahida alqatila shi kansa nan malan kaga cewa kisa take kuma daga naman alade yake samun ta wa gairiha ba ita kadai ba ba trichinella ba da wasu watanta min addidan na tsutsotsi banda trichinella din akwai wasu tsutsotsin da cin naman alade yake haifarwa a jikin dan adam wa man yadri to wane ne zai iya sani ba wanda zai sani la Allah al-ilma wataƙila ma ilimi ya kashifu lana ya sake binciko mana filgadi a gobe min asrari haza tahrim daga cikin sirrin irin wannan haramtawa da aka yi na naman alade aksara mimma arabna al-yawm sama da abinda muka sani a yau yanzu iya binciken da aka gano a ilmance a likitance shine wannan ainihin wato naman alade ga irin illarsa kuma yana gadar ko yana haifar da irin wannan tsutsar da dangoginta to malai yace ba wanda ya san gobe kuma in an sake fada da bincike aka sake nitsawa kila a gano wasu hikimomin da Allah ta'ala ya haramta cin naman alade a kuma gano wasu illolin da naman alade yake tare da su wa sadaqallahu alazim Allah madaukakin sarki mai girma yayi gaskiya idh wa safa rasulahu biqauli domin Allah ta'ala ya siffanta manzansa da cewa wa yuharrimu alaihimul khaba'ith ubangiji ta'ala yana wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne dan ya haramta wa al'ummasa al khaba'ith dukkan wani dangin abubuwa masu wato wanda suke al khaba'ith datti da kazanta wanda suke da illa suke cutarwa wa min al bahithina daga cikin malamai masu bincike man yaqul akwai wanda yace innal mudawamata ala akali lahamil khinzir dimantar cin naman alade turisu da'afal gaira yana gadar da raunin kishi alal muharramat akan abubuwan da Allah ya haramta zai sa mutum ya zama ba shi da kishi kowace irin kazanta da Allah ya haramta zai iya fadawa ya ita ba zai dinga kyankin da yayi bai yi kyaman naman alade ba duk da irin abincin alade kazanta ita ce amma mutum bai kyamarsa ba yake ce to wannan zai gadar wa mutum rashin kishin dukkan wani abu da Allah ta'ala ya haramta zaka iya fada mutum zai iya fadawa cin ko mu'amala da shi abu na hudu ma uhilla li ghairi llahi bi abinda aka ambaci sunan Allah lokacin yanka shi warabiul muharramat abu na hudu cikin abubuwan da aka haramta ma uhilla li ghairi llahi bi ay madhu biha abinda aka yanka wa dhukira alayhi ismu ghairi llah aka ambaci sunan wani Allah kal asnam kaman sunan gumaka ko sunan aljanu ko sunan wasu duwatsu ko sunan wasu gurare faqad kana alwataniyuna domin masu bautar gumaka sun kasance idza dhabahu idan za su yanka zakaru ala dhabihatihim sukan ambata a wajen yanka wannan abin yankan nasu asma'an wato asma'a asnamihim suna ambatan sunayen gumakansu kallat wal uzza kamar lata da uzza fa hadha taqarrubun ila ghairi llah ko shakka babu wannan neman kusanci ne zuwa ga wani Allah wa ta'abbudun bi ghairi ismihi al'azim kuma bauta ne da wani wato da wani sunan Allah mai girma fa illatu tahrim huna illar da tasa aka haramta cin naman ko dabbar da aka yanka da sunan wani Allah illatun diniya ita kuma wannan wata illa ce ta fuskar addini mahadha tsantsa sabi illa ce ta fuskar addini zalla li himayati tauhid sabi da kiyayewa ga janibin tauhidi kadai ta Allah wa tadhirul aqaid da kuma tsarkake aqidu tsarkake aqida shi yasa aka haramta cin duk wata dabba da aka ambaci wani ba Allah ba wajen yanka ta saboda me saboda a kiyaye bangaren tauhidi tsarkake abin da ya shafi aqida wa muharabatu shirk da kuma yaqar shirka wa madahir alwataniya da duk abin da ke bayyana na alwataniya bautar gumaka fi kulli majalin a kowane fage min majalatiha daga fagagenta innallaha lalle ubangiji alladhi khalaqal insan wanda ya halicci mutum wa sakhkhara lahu ma fis samawati ya hore masa duk abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasa wa dhallala lahu alhayawan ya kuma hore masa dabbobin nan ka duba yanda dabbobin nan da girman su da wahalar sha'anin su da kangarewar su amma an hore wa dan adam su yana sarrafa su yanda yake so abaha lahu ubangiji ta'ala shine ya halatta wa dan adam izhaqa ruhihi ya fitar da ruhi ya fitar da ran sa ko raqumi ko dukkan wata dabba cikin dabbobi fi maslahatihi cikin abin da ya shafi maslahar shi dan adam din idza dhukira ismuhu ta'ala amma fa in ya ambaci sunan Allah ta'ala inda zabi yi lokacin da zai yanka wa dhukira ismullahi hina idhin ambatan sunan Allah a daidai lokacin da za a yanka dabba i'lanun kamar sanarwa ne da shelantawa bi annahu cewa shi Allah innama yasna'u hadha as-sani' bi hadha al-ka'in ko kuma i'lanun sanarwa ne da shelantawa bi annahu da cewa shi wanda zai yanka din nan innama yasna'u hadha as-sani' zai yi wannan yankan ne bi hadhal ka'in da wannan halitta ta Allah alhayra yayya bi idnin min Allah da iznin Allah wa ridahu da yadda Allah yanzu gashi ya kwantar da dabba zai fitar da ranta ya yanka ta amma wannan kwantarwar da yayi da wannan abun yankan da ya dauko ya dora mata yana kururutawa ne da sanarwa cewa zai yanka wannan dabbar rayayya ne fa da izinin Allah da kuma yardar Allah fa idza dhukira ismu ghairi llahi inda zabhihi to idan aka waye gari dan adam ya ambaci sunan wani Allah lokacin da zai yanka wannan dabba faqad abdala hadha al-izn, to ya bata wancan izinin. Allah ya bashi izinin ne lokacin da zai yanka ya ambaci sunan sa, amma bai bashi izini ba ya fitar da ran dabbar nan wanda dabbar halittar Allah ce. To Allah bai yi izini wajen fitar da ran wannan dabbar a ambaci sunan wani ba shi ba. Da haka duk lokacin da mutum ya kira sunan wani ya yanka dabba, to ba da izinin Allah ba. Wannan izinin lasisin da aka bashi an kwaci. Wastahaqqa, dan haka wannan dabba ta cancanta an yu harrama, a haramta min hadhal haywan, wannan dabbar almazbuh wanda aka yanka, domin an yanka ta ba da sunan mahalicin ta, ba da sunan wanda ya ba da izini a yanka a ci dan aji dadi ba. Da haka haramun ne in aka kawo ma wannan dabbar karkaci. Anwa'un min almaita, malam sai ce ga wasu nau'o'i na mushe. هذه الاربعه المذكوره ودنن ابوبوا غدا حدو da aka ambata fil muharramat ahiyal muharramat sune abubuwan dabbobin da aka haramta ko abin da aka haramta ci ijmalan adunkule wa qad fassalatha ayatul maida amma ayat da tazo cikin suratul maida tayi bayanin su daki daki fi ashirin sai ta maida su fi asharatin suka zama guda goma hudu ne amma da aka yi sharhi aka buda su sai suka zama guda goma kama zakarna kamar yadda muka ambata fi anwa'il maitati a game da nau'o'in almaitati mushe allati fassalatha wato ko allati fassaltuha wa inda nayi bayanin su ta farko almunkhaniqatu daga cikin dabbar da take mushe ce an haramta ce akwai wanda ake kira almunkhaniqa wacce ce almunkhaniqa sai ce wahiyal lati tamutu ikhtinaqan ita ce dabbar da ta mutu sakamakon shakewa da ta yi bi an yaltaffa withaqaha ala unuqiha ta yanda igiyar ta ce ta dabaibaye wuyanta ba wani a kusa da zai kawo agaji ta shake kanta a matsayin ta na dabba bata san ta tsaya ba sai ta abun nan har ta mutu munkhanika aw tudkhila ra'saha ko kuma ta sa kanta fi madyaq a wani kuntataccen guri kamar inda za ka ga wani lokaci ta sa kanta a cikin tukunya ko ta sa kanta cikin wani gwangwani ta kasa fita za ku ga akuyoyi da sauran dabbobi suna haka to wannan ita ma in ta mutu ta irin wannan hanyar aw na hawi zalika ko makamancin haka ita ake kira almunkhanika ba za a ci ba ta biyu almauquza cikin dabbobin da mushe ne sun yi mushe ba za a ci ba ko wanda ake kira mauquza wacce ce mauquza wahiya allati tudrabu bil asa ita ce wadda aka make ta aka doke ta da sanda wa nahwi ha ko makamancin sanda hatta ta mutu hatta mutu an bayyana ko kuma ta zo tsallaka titi kai abun hawaye shure ta ta tafi can ta fadi bata motsa ita ma ana kiranta mauquza bala a ci ba na fata gane kawai shikenan sai dai akai wa kuma wasu halittun Allah wayanda su kuma za su yi amfani da su amma dan adam ba zai ci ba ta uku almutaraddiya akwai wanda ba za a ci ba ita ma da ake kira mutaraddiya wa hiya allati tataradda ita ce wadda ta gangaro min makanin al daga guri wanda yake mai tsawo wato madaukaki ko wani bene ko wani dutse fatamut sai ta mutu wa mithlaha allati tataradda fi bi'r haka ma misalin irin ta dai wanda ta fada cikin rijiya ko ta fada cikin wani rami mai zurfi ta mutu ita ma ana kiranta almutaraddiya ta hudu annadiha akwai annadiha wacce ce annadiha wa hiya allati nadahatha ko nadahaha ukhra ita ce wadda wata yar uwata ta soke ta da kaho fatamut sai ta mutu to ita ma bala a ci ba ma akalat sab'u tabiyar ita ce ma akalat sab'u wa hiya allati akalat sab'u alhaywanul muftaris ita ce wadda ko zaki ko damusa ko kura ko dukkan wata dabba mai farauta ta ci ta kama ta ta ci juz'an minha ta dan yagi ko ta fizgi wani bangare na jikinta famatat wannan sai abun ya kai ga makasarta sai ta mutu ita ba za ta ci ba وقد ذكر الله بعد هذه الانواع الخمسه قوله تعالى حقيقه اوبنجي تعالى bayan ambaton waɗannan nau'o'i guda biyar ya ambaci fadin Allah ta'ala illa ma zakkaitum sai abinda kuka yanka kenan waɗannan guda biyar din in an samu damar yanka su kansu mutu to za a iya ci ai ma adaraktum min hadhihi alhayawanat ai abinda kuka riska na waɗannan dabbobin almunkanika almauquza almutaraddiya annadiha ma akala sabu waɗannan guda biyar din sai Allah ta'ala ya ce waɗanda kuka riske su cikin waɗannan dabbobin wa fihi haya suna da rai ba su mutu ba fa zakaitumuhu sai kuka yanka ai ahalaltumuhu bizabhi kuka halatta su ta hanyar yanka su wa nahwihi ko makamancin yanka kama sanata haddathu ba'du kamar yanda za mu tattauna akan wannan nan gaba wa yakfi fi sihhati idraki ma dhukira wa ya isheka wajen ingancin riskar abin da aka ambata ya za kai ka gane wato a wani stage ne in ka same ta ka yanka za a iya ci an yakuna fihi ramaqun min alhaya ya kasance akwai burbushin rayuwa a tattare da wannan dabbar akwai alamar rayuwa akwai alamar rai a jikin wannan dabbar da aka buge ta ko ta fado ko ta shaki fa an ali ibn abi talib radiyallahu anhu an karbo daga Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yace idza adrakta zakatal mauquza yace idan ka riski ka samu damar yanka dabbar da take al mauquza wanda wani abu ya buge ta ko aka buge ta da sanda wal mutaraddiya idan ka samu damar yanka dabbar da ta gangaro daga wani tsauni ko wani tudu wan nadiha ko ka samu damar yanka dabbar da wata yar uwata ta soke ta da kaho wahiya to hardiku yadan kai riske ta tana motsa hannu au rijilan ko kafa aka samu aka yanka fa kulha kana zo a ce daranta amma ba wani abu nata da ya motsa a yanka wannan mushe ce ba za a ci ba amma aka zo aka samu ko hannunta yana dan motsi ko kafarta tana dan shishurawa sai aka yi maza aka yanka ta to wannan ita ce wanda sayyidina Ali yake magana za a iya ci a duba tafsirin dabari mujalladi na 9 shafi na 503 وذكره ابن العربي في احكام القران هكا ابن العربي cikin ahkamul qur'an ya ambaci wannan a mujalladin uku shafi na musu wa an ad-dhahhak an karbo daga ad-dhahhak kana ahlul jahiliya yaakuluna hadha yace mutanen jahiliya da duk suna cin wadannan dabbobin dabba ta shaki ta mutu su ci dabba ta gangaro ta mutu su ci dabba wata yar uwata ta soke ta mutu su ci da sauran duk wanda muka ambata فَحَرَّمَهُ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ سَيَ أَلَّا يَحْرَمَ تَشِنْ وَدَنَّن دَبُوبُن أَ مُسْلِمِنْتِي إِلَّا مَا ذُكِيَ مِنْهُ سَيَ أَبُنْدَ أَكَ سَامُ دَامَر يَنْكَا أَكَ فُنْسُ مُتُو أَ چِكِنْ وَدَنَّن دَبُوبُن فَمَا أُدْرِكَ أَبِنْدَ أَكَ رِسْكَا فَتَحَرَّكَ مِنْهُ رِجُلٌ أَهَغَ قَفَتَ تَنَا مُوتْسِي أَوْ ذَنَبٌ كُو جِيلَتَ تَنَا دَنْ كَرْكَدَاوَا أَوْ طَرَفُ عَيْنٍ كُو إِدَنْتَ يَنَا دَنْ قَفْتَاوَا فَذُكِيَ أَكَ يَنْكَا فَهُوَ حَلَالٌ تُو يَا حَلَتَا تَا زَمَا حَلَال زَا إِيَ چِي إِنَا فَاتَا غَانِي وقال بعض الفقهاء wasu cikin malaman fiqihu kuma suka ce la budda an takuna fiya hayatun mustaqirra sai an lura cewa wannan dabbar akwai yuwar za ta iya rayuwa tsorarriya an zo an samu dab wato ta fado daga wani abu amma ta galabaita amma in an kyale ta zuwa wani lokaci za ta iya warwarewa ta ci gaba da rayuwarta to in an so a yanka shine za a yanka wasu cikin malaman fiqihu suka ce idan ku an kyale ta nan da yan mintuna ko yan sakanni ma za ta iya mutuwa to suka ce ita ma ta zama mushe ba za a ci ba an fahimta wa alamatuwa suka ce alamar da za a iya gane wannan ambata za ta iya tsawon rai in fijari dam in an yanka ta a wannan lokacin a ga jinin ta yana ta fitowa an fahimta jinin ta yana ta bulbula kamar lafiyar yadda aka yanka to wannan alama ce da take nuna inda an kyale ta za ta iya rayuwa mai tsawo to wannan za a ci wal harakatul anifa ko aka ga tana motsi mai karfi ba motsi mai rauni ba mai karfi aka ga tana yi to shi ma lokacin in an yanka ta za a iya ci wasu daga cikin malaman fiqihu suka kawo wannan na fata an gane to insha Allah sai mu tashi hikimatu tahrimu hadhihi al anwa saboda yanayin lokaci abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika